Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana akan mitoci 19 31 49 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu rarran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad duniya da kuma dalol, sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da ake so a ko ina ake a fadin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da safiyar yau Talata 25 ga watan Yuni shekara 2019. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Daula Salim da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kawo ku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga Daula dauke da muhimman kanin labarai.
To Sarfilu, shugaba Amurka Donald Trump ya kara kakabawa kasar Iran takunkumin tattalin arziki. Shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da aikawa shugaban Koriya ta Arewa sakon fatan alheri. Hukumar kiwon lafiyar Amurka ta yi hayan dan wasan kwallon kwando fama da Kembe Otumbo domin ya taimaka wajen yaki da cutar Ebola a kasar Congo.
To kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa cibiyar bincike da bunƙasa Arewa ta ce ba za ta saka ido ba tana ganin lambarin tsaro na ƙara tabarbarewa ba a Najeriya.
Ika ba za a tsaya a sa ido ba, ko kuma a koma ana ta yabon gwamnati bayan an san ga inda ta kasa. Wannan ba daidai bane ba, ya kamata mu ga inda ta kasa, mu ga mu cike wannan gibin.
Haka kuma yayin da alƙaluma ke nuna da cewa nahiyar Afirka ita ce take da saurin ci gaba a fannin safarin jiragen sama, za ku ji yadda aka kalubalanci shugabannin Afirka, sai kuma shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha Sokoto zai kawo mana. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan mun waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karatu Daula Salim. Jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya kara kakabawa kasar Iran abinda ya kira takunkumi mai zafin gaske na tattalin arziki, wanda takunkumin ya fi shafar shugaban addini Iran Ayatollah Ali Khamenei. Trump ya rattaba hannu kan umarnin sa na shugaban kasa wanda ya ce zai hana Khamenei da Iran harkar cinikayya da duniya. Sakataren Baltimanian Amurka Steve Mnuchin ya ce wannan mataki ne da zai tsaida kaddarorin biliyoyin daloli na Iran. Trump ya kira wannan umurni nashi mai karfi, kuma wanda ya dace a matsayin martanin Amurka ga kakkabo jirgi marar matuki na Amurka da Iran ta yi a makon jiya. Amurka ta ce jirgin na tafiya ne a yankin sararin sama na ƙasa da ƙasa kusa da Hamas, amma Iran ta ce jirgin ya shiga yankin sararin samanta. Sauran yan mintoci kawai jiragen Amurka su yi barnin wuta kan Iran a ranar Alhamis, sai shugaba Trump ya yanke shawarar cewa ba zai dau irin wannan matakin sojin ba, saboda harbo jirgin Amurka marar matuki da Iran ta yi. Bayan da aka gaya masa cewa harin na iya sanadiyar mutuwar Iraniyawa kimanin 150, yayin da yake jawabin sanar da wannan takunkumi, Trump ya ce ina ganin mun nuna matukar hakuri, amma ba lalle bane mu kara daurewa irin haka a gaba, amma za mu gwada a yanzu. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa a wasikar da ya aika wa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, martani ce kan sakon taya murna ranar haihuwarsa da Kim ya aika mashi a wannan watan. Trump ya faɗa wa manema labarai a jiya Litinin a fadarsa ta White House cewa lalle Kim ya aika mani sakon taya murnar ranar haihuwa kuma ta abota ce. Trump da ya cika shekaru 74 da haihuwa a ranar 14 ga watan Yuni. Wannan bayani na zuwa ne bayan da kafar yada labaran Koriya ta Arewa ta ce Kim ya ce ya samu wasikar ban girma daga wajen Trump. Hukumar kiwon lafiyar Amurka ta yi hayan dan wasan kwallon kwando fama da Kembe Mutombo domin ya taimaka wajen yaki da cutar Ebola a kasarsa, wanda wannan na ɗaya daga cikin lokacin da cutar ta fi barkewa, inda yanzu haka ta kashe mutane 1,500, sannan kuma wasu 2,200 sun kamu da cutar tun daga watan Agusta. yayin da yake fadakarwa a cikin wani hoton bidiyo da hukumar yaki da cututtukan Amurka ta wallafa a shafinta. Mutumba ya ce, "A yau ina so ku sani zuciyata na tare da ku ƴan ƙasata. Ina buƙatar taimakon ku domin shawo kan wannan cuta a arewa maso gabashin ƙasar. Cutar Ebola gaskiya ce, ba a taba ganin irin wannan annobar ba kamar na wannan karan." To kuna shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An bindinke madugun yunkurin juyin mulkin nan na kasar Habasha na ranar Asabar a jihar Amhara ta arewacin kasar Habasha. Wani dan jarida a babban birnin jihar ta Amhara ya fada wa Bashir Dar na sashin Kuriya Afirka na muryar Amurka cewa an kashe janar Amsamnin Tsege ne a jiya Litinin yayin da yake kokarin tserewa jami'an tsaro. A halin yanzu kuma wani jami'i da ya ji raudi a lokacin da aka yi yunkurin juyin mulki na ranar Asabar wanda shine mai gabatar da kara na yankin Magbaru Kebede ya mutu sakamakon raunukan da ya samu, a cewar wani rahoto da kafar yada labaran gwamnatin kasar ta bayar. A ranar Asabar ne wasu ƴan bindiga suka kutsa kai a cikin wani taron da ake yi a Bahir Dar inda suka kashe shugaban yankin Ambrachu Mekano da kuma ɗaya daga cikin manyan masu bashi shawara. Kafafen yada labaran gwamnati sun bayyana janar Amsamnin wanda shine shugaban jami'an tsaron jihar Amhara a matsayin wanda ya jagoranci yunkurin juyin mulki. Dan takarar shugaban kasar Amurka Bernie Sanders da wasu 'yan majalisar dokokin Amurka biyu sun ba da shawara a yafewa dalibai bashin kudaden makaranta dala triliyan 1.5, inda suka ce a maimakon hakan attajiran Wall Street su biya kudin a matsayin haraji. Wannan wani kuduri ne da zai kawo ƙarshen basussuka da ake bin dalibai a fadin kasar, abin da zai kawo ƙarshen wani abu da ke damun matasa masu tasowa na bashin da zai kwashe tsawon rayuwarsu suna biya, a cewar Sanata Bani. Mutanen Amurka sun cito Wall Street a cewar Sanders, yayin da yake nuni da kokarin da gwamnatin Amurka ta yi a shekarar 2018 na kashe dalar Amurka biliyan 700 wajen kaima Wall Street dauki. Ya kara da cewa yanzu lokaci yayi da shirya Wall Street za ta agazama masu tsaka-tsakin karfi a Amurka.
Daula Salim kenan ta karanto mana labarin duniyar ganin sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, cibiyar bincike da bunkasa arewa ta ce ba za ta saka ido ba tana ganin lamarin tsaro na ƙarta barewa ba a Najeriya. Ga rahoton wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikra da ƙarin bayani.
Cibiyar bincike da bunkasa arewa da ake kira Arewa Research and Development Project a turance ta ce ba za ta yi watsar ido ana gani tsaro na tabarbarewa a fadin Najeriya ba. Shugaban cibiyar Dr. Usman Bugaje, wanda ke amsa tambayoyin manema labaru a lokacin wani taro a garin Kaduna, ya ce yanzu haka dai kungiyar ta kammala shirye-shirye na shirya babban taro akan tsarkake tsamun tsaro a garin Kaduna a watan gobe.
Wannan dandali na cigaban arewa da ake kira da turanci Arewa Research and Development Project ya shirya taro tare da kungiyoyi kamar su Ahmadu Bello Foundation da Savannah Center for Development Democracy. Za mu haɗu mu duba yanayin tabarbarewar tsaro a ƙasa da waɗanne irin gudunmuwa jama'ar da abin ya dama, wanda su ne ake kashewa, su ne ake yi maɓanna, wani irin gudunmuwa za su iya bayarwa, kuma ya wannan gudunmuwar za a iya tsara ta yanda za a samu tansiki cikakke wanda zai taimaka a shawo kan wannan matsaloli. Domin hakikanin al'amari shi ne iya ganinmu ita gwamnati da ma'asasa ɗinta na kawo tsaro da 'yan sanda da soja da waye suna yin abin da suke yi, amma abin da suke nan ya kasa kai mu ga abin da ake so.
saboda haka hakika ba za a tsaya a sa ido ba ko kuma a koma ana ta yabon gwamnati bayan an san ga inda ta kasa wannan ba daidai bane ba ya kamata mu ga inda ta kasan mu ga mu wani irin gudunmuwa za mu yi mu cike wannan gibin domin a gudu tare a tsire tare
gwamnati tana da masaniya akan wannan taro da kuke so ku yi ma'ana tana cikin wannan taro za ta halarta
a mu dai mun gayyaci duk wata kusa ta gwamnati da yan sanda da soja da yan sandan ciki wanda ba a gani da kai a mutanen da suke harkan tsaro na waje da kai dai duk wanda ya kamata a gayyata mun kai mashi kuma mun tabbatar da sakon ya isa wurin shi
to ko ta ina wannan taro zai sha bamban da sauran irin tarukan da aka shayi wadanda suke wuce ba tare da sun yi wani tasiri ba
taron ba na takardu bane ba taro ne na aiki kuma ba za a jira gwamnati ba za a ba gwamnati abin da ya shafe ta da shawarwari amma kuma za mu koma ƙasa mu samu jama'an da abin ya shafa mu taimaka musu ta hanyoyin za mu taimaka musu
shugaban cibiyar bincike da bunƙasa yankin arewacin Najeriya ARDP Dr. Usman Bugaji kenan a lokacin wata ganawa da manema labaru a garin Kaduna game da maganar ganin an kawo ƙarshen tsananin tsaron da aka tsinci kai a wannan ƙasa Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
wannan hakiki a gaida na Ikara yayin da alƙalma ke nuni da cewa nahiyar Afirka ita ce ke saurin ci gaba a fannin sufurin jiragen sama an kalubalanci shugabannin Afirka kamar yadda za ku ji a wannan rahoton Ridwan Abbas daga kasar Ghana
alƙalma daga kungiyar ta sufurin sama ta ƙasa da ƙasa IATA a takaici ya nuna cewa Afirka ce take saurin ci gaba wurin bunƙasa a fannin sufurin cikin shekaru 20 masu zuwa kasancewa buƙatar sufurin na sama zai linka mataimakin shugaban IATA na nahiyar Afirka da gabas ta tsakiya Muhammad Al-Bakir ya ce buƙatar ci gaba na Afirka a harkar jiragen sama zai buƙaci gimshikai ƙwarara akan haka yayi kiran samun kowance mai ƙarfi tsakanin mambobi ya kuma ambata wasu ƙalubale dake a cikin masana'artar yayin da akwai shedu yankuna a Afirka na da sauran gurabun haɓaka tireda da ci gaban tattalin arziki faɗin ƙasar har yanzu akwai iyakoki alal misali za mu iya tabbatar da samun ginshikai da na'urorin fasaha da cuɗe-ni'in cuɗe ka a Afirka tare da aiki don harajoji da kuma kuɗin fito don haka me za mu yi ta ƙaƙa aikin jiragen sama zai kankama mun yi imani ya kamata mu tabbatar da hurɗa mai ƙarfi da ƙawance tsakanin gwamnatoci da masana'antar in har lallai muna son gina tattalin arziki da ribatar rayuwa wa al'ummanmu babu ƙasa ɗaya da za ta iya samun cikakken amfani da aikin jiragen sama zai bayar in ita kaɗai za ta yi aikin mataimakin shugaban ƙasa Bawumia ya bayyana cewar ƙasar Ghana na bibiyan burin da ake da shi ne ta kyautata amfanin aikin jiragen sama wannan ne abinda ya sa gwamnati ta dukufa wurin samar da yanayin tattalin arziki da ya dace da kuduri na siyasa don ya shafi bege na wannan fage a matsayin ajandan duniya nahiya da kuma ƙasa ya buƙaci kusoshi a wannan fagen su tafiyar da abinda suke faɗi su kuma canja matsayin harkar jiragen sama nahiyar a yayin da ake tabbatar da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa taron na kwana biyu da ya maida hankali kan aikin jiragen sama domin cigaban nahiyar zai bai wa mahalarta damar musanyar kwarewarsu don cigaban wannan fage tare da kawo kasashen yammaci da tsakiyar Afirka cigaban tattalin arziki. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
En fin d'Afrique, tu as trop souffert. Peuple martyr qui vit dans l'enfer.
Les maladies, les maladies. Ici en Afrique, c'est pas paradis.
En fin d'Afrique, tu n'as que trop souffert. Peuple martyr qui vit dans l'enfer.
Les maladies, les maladies. Ici en Afrique, c'est pas paradis.
Afrique, berceau de l'humanité.
Tomar la agaida malar Ridwan har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu a gun muke cewa karfe 1:15 na dare. To idan aka biyo mu shirin mu na hantsi da misalin karfe 8 na wannan safiyar zamu kawo muku wani rahoto dake cewa gwamnatin jihar Nasarawa ta ce za ta mayar da hankali ga gudunmuwar sarakuna da shugabannin gargajiya domin samar da tsaro a jihar. Amma yanzu ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya. Me ra'ayinka game da barin jihohin Najeriya su mallaki 'yan sandan kansu?
Ayin ka duba misali a Najeriya, akwai jihohin da suka yanzu ka duba kaman jihar Kano. Ai sun yi karota, sun yi hizba.
Yan hizba, shari'a suke bi. Ko suna sauraron Allah, suna bin Qur'ani. In kana bin Qur'ani, ko you will not go wrong. Wannan su mutane za su bi Qur'ani ko Bible ba. Abin da muke tsoro kenan.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Me ra'ayinku game da batun kirkiro rundunar 'yan sanda ta jihohi a Najeriya ne? Yaushe za a kai lokacin da ake jin an shirya a samu irin wannan runduna ta jiha-jiha, kuma ta yaya samar da su 'yan sandan jiha din zai shafi sauran ayyukan da gwamnatoci suke son su gudanar? Waɗanne hatsara suke tattare a cikin wannan lamari ne? Wannan lamari da aka jima ana maganganu a kansa shine maudu'in da muke son mu soma muhara a kansa daga yau. To amma kafin mu yi nisa, bari ku ji yadda ɗaya daga cikin gwamnonin Najeriya, wato gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad, yake kallon wannan al'amari. Ga Abdul Wahab Muhammad, wakilin mu a can Baucin ta Yakubu.
Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Gauran Bauchi ya jaddada hakin amincewar wanduwar irin waɗannan jami'an tsaro mallakar gwamnatocin jihohi ne bisa dalilai na rashin kuɗaɗen ɗaukar ɗawainiyar jami'an tsaron da batun walwalar jama'a da kuma kasancewar baiwa irin waɗannan rukunan jami'an tsaron makamai yana da haɗari.
Ba daidai ba ne a ce jihohi sun yi 'yan sanda na kansu. Yaushe muka biya albashin ma'aikata? Yaushe muka ɗauki malaman makaranta ko muka gyara makaranta? Tabarbarewan ilimi da kiwon lafiya ya addabe mu. Yaushe kuma za mu zo mu ce za mu ɗauki ƙato mu bashi bindiga mu ce zai kare mu? Za mu iya biyan sa albashi? To fa in ba mu bashi albashi ba fa ya san yadda zai samu albashinsa. Saboda haka, kamar yadda mai martaba ya faɗi, haka shugaban ƙasa mai girma Muhammadu Buhari ya gaya mana wa gwamnoni, kuma muna tare da shi akan wannan ƙudurin cewa ba daidai ba ne a wannan lokaci a ce muna neman, bayan ba ma iya yin komai a gwamnatance, mu ce za mu sake ɗaukan wani lodi mu sake labta wa gwamnati.
Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaishe ka Abdulwahab, shi ma mai girma Sarkin Ningi yana da nasa ra'ayi kan wannan batu da za mu kawo muku nan gaba in Allah ya kai mu. Yanzu bari mu haɗa ku da wakilinmu na Abuja Hassan Maina Kaina, ku ji gangan jami'an tsaro da suka haɗa da ɗaya ɗan sanda ɗaya soja da ya gayyato domin su fafata muhawara akan wannan batu na samar da rundunar 'yan sandan jihohi a can Najeriya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shirin na tsaka mai wuya. A yau za mu duba batun ƙirƙiro 'yan sandan jihohi ne a Najeriya, inda ake ta muhawara a kai, wasu na goyon baya, wasu kuma ba sa goyon baya. Kuma a yau muna tare da manya-manyan tsoffin jami'an tsaro na Najeriya guda biyu. Akwai Alhaji Abubakar Tsab, wanda wannan suna ba bako bane a ko'ina cikin Najeriya, domin 'yan Najeriya da gaggawa za su iya tuno irin kokarin da yi wurin tabbatar da zaman lafiya da tsaro a jihar Lagos lokacin da yake kwamishina. Baya ga jihar Lagos, ya yi kwamishina a jihohin Sokoto, Oyo da Abia. Sannan kuma tare da wani babban hafsa a rundunar sojin saman Najeriya, wanda masanin tsaro ne a Najeriya. Ina maganar Air Commander Ahmed Tijjani, baba gamawa mai ritaya. Da yake muna magana ne akan batun kirkiro 'yan sandan jihohi a halin yanzu, idan zan fara da Alhaji Abubakar Tsab, wanda na san kai baka goyon bayan a kirkiro yan sandan jihohi, menene hujjanka na abin da ya sa baka son a kirkiro yan sandan jihohi a Najeriya?
Wato, in zabi na gaskiya ne, wato Najeriya babban kasa ne, ba ku mutane da yawa. In aka samu dan sanda daya ne zai wuya a yabin nan ba da tsaro, amma don rashin gaskiyar mutanenmu, don rashin kwaɗayi, rashin haddama, bai kamata a ce mun samu abin nan yan sandan state yanzu ba, domin in an kawo za su ɗauki yan sandan nan su ci ma mutane mutunci. Kaga da abin da ya faru a Ikiti, da ce fayin shi yana da state police ne, ai ba wanda isa shiga abin nan Ikiti, da guke mai na da shi ne shi ma zai haka, da samun hoto mai na da shi zai haka. Don yanzu in mun waye nan gaba, kuma mun da haƙuri da juna a nan gaba, watakila za a iya samu abin nan, amma da yanzu da an ce an kawo za a gani za su mafaɗa. Kuma yanzu mutane suna maganar restructuring, kuma yana maganar restructuring da mutum ka ba su damar samu 'yan sandansu, ba zai daɗe ba za a gani su so ba su bindigogi su train nasu kamar sojoji. To bikin na abin nan disintegration ke na kasar
nan. Ayar kwamanda Ahmed Tijjani ba gamawa, na san kai kana goyon bayan kirkiro 'yan sandan jihohi a Najeriya, kai kuma menene hanzarinka?
To alhamdulillahi, hanzarina a wannan shine a ra'ayina a yadda abubuwa suke faruwa yau a Najeriya, in ka duba irin kashe-kashe da ake yi ga dukkan jihohi na Najeriya, abu ne na tashin hankali kwarai da gaske. Ba wani shugaba wadda zai naɗa hannuwansa ya zuba idanu ya ga ana waɗannan kashe-kashe ba tare da an ɗauki kyakkyawan mataki ba. Mataki kuma shine abinda zai kawo maslaha, abinda zai kawo a daina wannan kashe-kashe da sauransu. Ba wai dan 'yan sandan Najeriya sun kasa ba, a'a, shine a yi ƙoƙari a ga waɗannan jihohi an ba su dama, su ma sun kafa jami'an tsaronsu. Dalili ko shine idan aka yi haka, ai za ka ga cewa mutanen nan ba wani shugaba a matsayinsa na gwamna da zai zauna ya naɗa hannunsa ya ga ana kashe-kashe da sauransu, ko don san ransa ya kawo wasu mutane ya goyi bayansa domin a yi kashe-kashe.
Na'am, kamar yadda shi ya kuma na zan dawo gare ka, bari mu dinga ma dan abin nan. Alhaji Abubakar Tsab, idan na wawaye ka, idan muka duba misali kasashe irin su Amurka da suka ci gaba, na biyu akwai kasashe da za a ce kamar sa'annu ko abokan Najeriya ne a Asia, irin su Pakistan da India, waɗanda su ma suna da 'yan sandan jihohi. Idan har Pakistan za ta yi 'yan sandan jiha, ranka daɗe, me zai hana Najeriya ta samu 'yan sandan jihohi?
To su sun waye, ba su da haƙuri, mu ba mu da haƙuri, kuma ba mu waye ba. Kowa yana son mulki na ƙasar nan, kuma ita ga inda mutane suke sata kuɗi. Mutum da ke sata kuɗi, ba su sata kuɗi suna son mulki. Mulkin da suke so kwasar su ci ma mutum mutunci su za a yadda su suna da abin nan mulki. Kuma a ƙasar nan in kana da kuɗi kana da mulki, ka je ka tsaya hanya inda motoci suke wucewa, ka hana motocin tafiya, to kaisa, to irin halin za mu shiga ciki kenan. Yanzu in da mun waye muna bin doka sosai, muna tsoron Allah, to in mun samu state police za mu samu laifi ba. Amma mun samu state police yanzu, wato muna zuwa disintegration, hausa da bai nuna ba, to haka bai faɗi, muna zuwa disintegration. Domin abin da ya kamata a yi yanzu, ya kamata a ɗauki 'yan sanda da dama, a yi musu training, a ba su kayan aiki, a duba da lafiyar.
Za mu zo kan wannan. Ya kuma da baba gama wa'ina zo gare ka, kamar da nake gaya masa, kasashe sa'anin Najeriya irin su Pakistan da India suna da 'yan sandansu na jihohi. Kana ga lokaci bai wadata ce tun nan ma dai duka kamar sa'anin ne da waɗannan kasashen mun samu na 'yan sandan na jihohi?
Eh, gaskiya ne. In ka duba su kasashe irin su America, irin su India, irin su Pakistan da sauransu, dukkan su suna da 'yan sanda na jihohi da sauransu. Wato abin magana shine anan tsoron da ake yi kamar yadda shi babban yayana ya faɗa shi commissioner Abubakar Sab. Gaskiya ne in ka duba a yanzu a ƙasar nan shugabanni ba abin da suka sa a gaba illa si wawa si fafakere si sama da faɗi da dukiyar talakawan ƙasar nan. Wannan na yadda da wannan kwarai da gaske wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake tsoro a yi waɗannan 'yan sandan jihohi. Amma kuma har yaushe za mu jira in ka duba yanzu abubuwan da ke faru irin kashe-kashe da ake yi da irin zaman lafiya da ɓata dukiyar jama'a da sauransu to dole ne fa a tashi a tsaya a jajirce a ga an samu hanyar mafita. In ka duba misali a Najeriya akwai jihohin da suka yanzu ka duba kamar jihar Kano ai sun yi karota sun yi hizba a yau in ka duba da yake a lokacin gwamnatin shi jajirceci ne Rabi Musa Kwankwaso ya tashi ya tsaya lokacin shekarau da kuma shi kansa lokacin Kwankwaso da yake sun yi karota shekaru ya huzba. So in ka duba waɗannan shugabanni sun tashi sun jajirce sun tabbatar an samu zaman lafiya sun tabbatar har gobe kuma waɗannan abubuwa suna aiki kuma mutane sun yarda da su. So haka su ma jihohin nan aka ba su dama suka yi 'yan sanda ina tabbatar maka za a samu bakin zaren.
Ka duba yadda jihar Kano ta yi hizba duk da cewa ba 'yan sanda ba ne amma suna wani bangare cikin aikin 'yan sanda kuma Kanawa da dama a sautari wasu ma sun fi amincewa da hizba ɗin fiye da 'yan sanda domin ni na je rikotar hizba a Kano na ga yadda suke sulhunta mutane kuma suke kawo wato gyara tsakanin al'umma. Kaga wannan hizba ne kullum ba 'yan sanda ba ne. Baka jin cewar inda ce za a sami irin waɗannan misali a jihohi zai saukawa 'yan sandan aiki?
To yan hizba shari'a suke bi ko suna tsoron Allah suna bin Qur'ani ne in kana bin Qur'ani ko you will not go wrong waɗansu mutane ba za su bi Qur'ani ko Bible ba abin da muke tsoro kenan domin lokacin da nake police abin nan a Lagos lokacin da muke da local government police na abin nan na Ibadan su suka kawo tashi hankali har muka samu wasu suke cikin yaƙi.
To mun gode malamai. To wannan shine shirin farko ko kuma shimfiɗa farko da muka yi na wannan muhawara da za mu ci gaba da yantan Allah kai mu a shirye-shiryen mu masu zuwa game da bukata ko kuma akasin bukatar samar da rundunar 'yan sanda ta jihohi a Najeriya. Na godiya ga su bakin damu da suka hada da tsohon kwamishinan 'yan sanda Abubakar Sab da kuma tsohon kwamandan sojojin jiragen sama wato Ahmed Tijani Baba Gamawa da kuma musamman shi Hassan Maina Kane da ya shirya kuma ya jagoranci wannan muhawarar da ya kuma na daga Abuja. Daga nan Washington DC Aliyu Mustapha Sakwato ne yake muku bakwana a madadin su a huta lafiya.
To madalla yanzu kuma lokaci ne da Daula Salim za ta damana da labarai amma wannan karan a takaice.
A jiya Litinin ne shugaban Amurka Donald Trump ya kakabawa kasar Iran abinda ya kira takunkumi mai zafin gaske na tattalin arziki wanda takamammai ya shafi shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei. Trump ya rattaba hannu kan umarninsa na shugaban kasa wanda ya ce zai hana Khamenei da Iran harka cinikayya da duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa wasiƙar da ya aika wa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un martani ce kan saƙon taya murna ranar haihuwarsa da Kim ya aika mashi a wannan watan. Trump ya faɗa wa manema labarai a jiya Litinin a fadarsa ta White House cewa lalle Kim ya aika mashi saƙon taya murna ranar haihuwarsa. Hukumar kiwon lafiya ta Amurka ta yi hayan ɗan wasan ƙwallon kwando Fama Dikembe Mutombo domin ya taimaka wajen yaƙi da cutar Ebola a ƙasarsa, wanda wannan na ɗaya daga cikin lokacin da cutar ta fi ɓarkewa inda yanzu haka ta kashe mutane 1,500 sannan kuma wasu 2,200 sun kamu da cutar.
To madalla a gaishe ki masu sauraro a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin. za kuma iya zai tashabukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da ma shafin mu na Facebook. Ya zama da Dindaula Salim ta yanar gabatar da shirin da kuma Chibahiro Jodo ne wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook. Ni Sarfil Hashin kuma ke cewa sai Allah ya kara hada mu an jima kadan da hantsi. Assalamu alaikum.